الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na 22 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1435 wadda ta yi daidai da 19 ga watan 7 na shekara ta 2014 ta miladiya za mu tashi sabon darasi insha Allah a cikin tafsirin mu da muke na karatun alqur'ani za mu tashi aya ta 120 a cikin suratul tauba insha Allah bayan amsa tambayoyi bi idnillah tambaya ta farko wanda yace menene tadabburin wanda baya jin larabci a wajen sallah ko wajen karatun alqur'ani wannan tambaya ce muhimmiya kwarai da gaske domin tambaya ce ta aiki ta aikace Allah yayi umarni da tadabburin alqur'ani kuma yayi umarnin jami'i khushu'i a cikin sallah kuma babban juzu'i dake taimaka ma bawa yayi khushu'i a cikin sallah shine ya rinka tadabburin alqur'ani ma'anar tadabburi shine tunani mai zurfi a cikin ma'anonin alqur'ani to wanda yake kuma zai yiwu ba sai idan mutun yana fahimtar ma'anar sai idan mutun yana fahimtar ma'anar abin da yake karantawa saboda haka domin mu amsa wannan tambayar zamu ce akwai matakai guda biyu mataki mai dogon zango da madaki mai karamin zango mai dogon zango shine kokarin koyon larabci domin abin da yasa kenan waɗanda suka zamanto larabawa daga cikin al'ummomin da suka shiga addinin musulunci abin da yasa suka koyi larabci kenan suka zama larabawa dan su san ma'anar alqur'ani alqur'ani ba larabi ne Qur'anan Arabiyan haka Allah ya sifanta shi dan haka domin sanin Al-Qur'ani mutum ya koyi larabci da zai fahimci Al-Qur'ani idan ya ji karatun sa domin duk inda aka fassara maka Al-Qur'ani ba kamar idan kana jin yaran da aka saukar da Al-Qur'anin da shi ba domin shine zaka ji wato gwabin maganganun da ke ciki na Al-Qur'ani wato girman su a cikin zuciya gajeren zango kuwa shine mutum ya rinka kokarin karanta wato ma'anar tarjamar abinda yake zai karanta abinda za a karanta abinda zai karanta a cikin sallar domin ya san ma'anar abinda yake karantawa wanda daga cikin waɗansu malamai abinda yasa suka fara wajen tafsiri da tafsirin juzu'u amma da juzu'u tabaraka kenan kamar yadda malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa yayi yayin da ya fassara alqur'ani da harshen Hausa a tarjumar alqur'ani sai ya fara da juzu'in tabaraka saboda shine ya kunshi surorin da yawa-yawan mutane ake karanta su a cikin sallah domin mutane su san ma'anar abin da suke karantawa kuma kamar yadda muka yi tambihi a farkon azumi cewa waɗansu daga cikin malamai sukan soyar ma musulmi a cikin wannan wata duk izifin da za duk abin da za a yi karatun sa a cikin tarawih kan su karanta shi su karanta ma'anarsa su karanta fassarar sa a cikin tafsiri ko da Hausa ko da Turanci ko da wani yare da suke fahimta domin su samu ikon wato tsare zuciyarsu ta kasance a cikin karatu yayin da ake ta kasance a cikin sallah yayin da ake sallar tarawih saboda tsawaita karatu da ake yi wannan sune matakai a aikace da mutum zai dauka amma mutum ya tsara zuciyarsa akan tunani akan abin da yake karanta na alqur'ani wajibi ne sannan kuma alqur'ani ko da baka jin ma'anarsa yayin da mutum ya tsara zuciyarsa akan jin zauqin karatun shi kansa yana tsara zuciya yana taimakawa akan tadabburi akan sa kan cewa wannan zancen Allah ne zance ne wanda yake babu kamar sa kuma koda mutum baya jin larabci in ya ji yanda ake karatun alqur'ani zai san cewa wannan ba hudu ba bace wannan ba waka bace wannan ba wake bane ba bi yi kama da wani abu daga cikin zancintukan da ya saba ji na zancen mutane ba. To mutum ya tsara zuciyarsa, musamman in a cikin sallah ne, kan ya fuskanci abin da yake ji na karatu da kuma abin da yake karantawa, wannan gwagwarmayar da mutum zai rinka yi da zuciya shi kansa ibada ne, yana daga cikin abin da ake nema mutum ya a cikin sallah. Saboda haka mutum ya yi daidai gwargwadonsa, amma wannan yana nuna mana muhimmancin wato ilimi a cikin addini. Addinin musulunci ba zai yiwu ba sai da ilimi. Addinin musulunci ba zai yiwu ba sai da ilimi. Dole sai mutum ya nemi ilimi domin ya san yadda zai bauta ma Allah da inganci, ya san yadda zai bauta ma Allah a yadda Allah maɗaukakin sarki yake so. Allah maɗaukakin sarki ya mana gaban kata. Sannan ya ce idan mutum yana karatun Alkur'ani sai ya zo gurin sujada, idan bai yi ba yana da laifi, idan bai yi ba ba yi da laifi, amma bai kyauta ba. Kamar yadda Imam Malik yake faɗa, bana so ga kowane, ga wanda yake karatun Alkur'ani, ya karanta aya da take akwai sujada kuma yake sannan bai ya zamanto bai yi sujada ba. Idan ba zai yi sujada ba, kamar idan fatawar da aka yi masa shine kada ya sujada idan ba shi da tsarki yayin da yake tilawa, domin wannan shine ra'ayin mafiya yawan malamai, cewa idan mutum ba shi da alwala kada ya sujada tilawa. Sabanin maganganun waɗansu malamai kamar daga cikin su haddasa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ce ko baka da alwala za ka iya yin sujada, matsabar Abdullahi ibn Umar, wanda shine abin da muka rinjaya yayin da muka yi karatun Izziya. To amma idan fatawar da aka yi maka shine sai kana da alwala za ka iya sujada Alkur'ani, to Imam Malik yana cewa idan ka zo ayar da take akwai sujada sai ka tsallake ta, kada ka karanta ayar in ka san ba za ka yi sujadar ba. Domin ba dole bane, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada an karanta a gabansa, a wanda ya karanta bai yi sujada ba, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba, wanda yake shine dalili akan rashin wajabci domin bayanin halarci. Amma mutum ya bar sunna, da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Malik yake cewa baya so ga wanda yake karatun Alkur'ani ya karanta sujada kuma ya zamanto bai yi wannan sujadar ba. Na'am, in bai iya addu'ar ba kawai yayi tasbihi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce, da aka saukar da sabbih isma rabbikal a'la, yace ij'aluha fi sujudikum, ku sanya ta a cikin sujadarku. Saboda haka kace subhana rabbiyal a'la, kaga mutlaq ne, yayi ya saki ba kaidi kowace sujada. Saboda haka hatta sujadar tilawa in kai wannan, in kace subhana rabbiyal a'la kai aiki da hadisi. Amma idan ka sani, idan ka san addu'ar, to al'aula kai addu'ar wadda ta zo tana nan a cikin addu'o'in da aka tara a cikin Hisnul Muslim, addu'o'i guda biyu, sajada waci lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi, sannan ya kara da Allahumma aktub li biha ajra wa da'ani biha wizra wa taqabbalha waj'alha li indaka dhuhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. To idan mutum ya haddace sai yayi, idan ko bai haddace ba kawai yace subhana rabbiyal a'la, wannan ya wadatar. Ko waɗansu azkar daga cikin azkar ɗin da suka zo na sujadar sallah zai iya yi, tunda ita ma sujada ce. Na'am. Sukan faɗa a raka'a ta kaza. Wato tambayar a shine akan abin da yake faruwa a wajen sallar tarawih da tahajjud. Idan aka yi sujadar tilawa, waɗansu sai su ɗauka rukuwa aka yi, saboda ba su san cewa wajen sujada ba ne, ko kuma ba sa ganin liman, ko ba sa ganin cikin masallaci su gane cewa an yi sujada. To wannan menene hukunci a kansu? Waɗansu masallatai sukan sanar su ce a raka'a ɗaya, a raka'a farko akwai sujada, ko a raka'a ta biyu akwai sujada. Mu ma da anan aka yi. To amma ganin cewa an yi sauka ba sau ɗaya ba sau biyu ba, da kuma ganin kan cewa yawan mutane sun san ana sujadar, da kuma dai watakila da duhul akan manta ba a sanarwa. To idan irin wannan ta faru menene hukunci? Alal misali ana cikin sallar liman ya karanta ayar sujada yayin sujada kai kuma sai kai ruku'u to menene hukunci hukunci anan wajen shine yayin da liman ya dago kaji ya ci gaba da karatu ka san sujada yayi so da kake kawai sai ka dago ka tsaya tare da shi kada ka ce zaka je kai sujadar sannan ka zo ka same shi tunda saba ma liman ne saba ma liman ne sabanin sai yayawa ka saba masa wajen kai ruku'u bayan bai ruku'u ba sannan kuma ka sake saba masa da yin sujada bayan shi kuma yana sai yana karatu musamman ya koma ga rukuni ne bai kamata ka bar rukuni ba wanda yake shine tsayuwa ka tafi zuwa ga yin abin da yake fadila ne mustahabbi ne shine sujudut tilawa saboda haka sai ka dago kai ka ci gaba da sallar sa wannan sahawun da kai liman ya dauke maka babu komai akan ka Allahu ta'ala alam saboda haka babu mutane kada a damu da wannan abin da yake faruwa kuma shi yasa ne ma Imam Malik yace makruhi ne liman ya karanta sujada a cikin sallar farilla saboda kada a kawo irin wannan rudin Allahumma illa dai kamar karatun suratul sajda ranar juma'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi to kuma mutane in sun saba masallaci dama ana karatun suratul sajda sun san a raka'ar farko ana yin sujudut tilawa yayin da ake karatun suratul sajda saboda haka za su yi sujada tare da liman amma ko a sallar farilla ne irin wannan ta faru shi ma babu komai liman ya dauke ma mamu na'am idan mutum zai sujudu tilawa zai kalli al-qibla shine aula mutum zai kalli al-qibla a bisa sahihin magana na sabanin malamai waɗansu sun ce ko ina zaka iya kalla kiyasin sa akan sujudu shukr da kuma kan cewa ba sallah bane tunda ba sallah sujudu tilawa ba sallah bace dan haka ba sai kai alwalaba ba sai ka fuskanci al-qibla ba sai ka cika sharuɗa na sharuɗan sallah ba na rufe al-aura da sauransu a wajen fa'ifa daga cikin malamai amma fuskantar qiblar shine aula saboda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sujada juz'i ne daga cikin ayyukan sallah kuma wanda ake yi ana fuskantar qibla dan haka mutum ya fuskanci qibla shine aula wai kariya karanta inda aka ambaci sujadar na ya kwai sabani na ne aka ambaci sujadar tunda wani zaka ga hatta ita kanta yanzu kamar ta suratul sad wa kharra raki'an wa anab ne ko kuwa faghafarna lahu dhalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab kaga akwai sabani a ina ne kan sujadar take al'aula kada mutum ya karanta ayar kamar yadda malik ya ce a cikin mudawwana mutum ya tsallake ayar gabaki ɗaya wanda take tace ake yin sujadar a kanta ba zai zama turaji al-Qur'ani ba sai dai kawai wajen saukarsa ta al-Qur'ani ta yi gibi don haka sai ya dawo daga baya ya karanta ta an ce in ya dawo ya karanta aya kafin ita da aya bayan ita ya karanta aya kafin ita ya karanta aya sujadar ya sujadar sannan ya karanta aya bayan ita ya yi wannan wato la'alla wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa shakhsiyan ni na karkata ga kaurin Abdullahi bin Umar na rashin sharfanta yin alwala kafin mutum ya sujudu tilawa don wata ran kana cikin tilawa a cikin mota baka da alwala amma dai kana yin tilawar ka wanda ka dauko kana so ka yi saukarka saboda ka karanta alqur'ani kamil to kuma idan baka yi sujadar ba watakila ka manta baka dawo ka zo ka yi ta ba to amma idan illar saboda rashin alwala ne in kai ruko da kaulin Ibn Umar cewa ba sai da sharadin alwala ba shikenan kana cikin tafiya ko a cikin mota ne sai ka yi sujadar ka ima'an tunda kamar yadda ake sallar nafila da ima'i ita ma sujudul tilawa za ka yi ta da ima'i ma'ana da ishara saboda haka a cikin kaulin Abdullahi Ibn Umar wanda yake shi kuma kaulin waɗansu daga cikin tabi'ai daga ciki akwai Ibn al-Musayyib kuma shine karkatar da Imam al-Bukhari yayi gare shi ya rinjayar da shi akwai saukakawa ta wannan fuskar na'am dan Allah muna so a yi wa mutane nasiha musamman masu zuwa masallacin nan mutum ba zai zo da wuri ba sai sahu ya cika ya zo ya kuso ya ce dole sai an masa waje gaskiyar magana al'umma suna matukar damuwa akan irin wannan matsalar saboda haka muna son a yi wa irin waɗannan mutane nasiha akan hakan assalamu alaikum eto masallaci na kowa da kowa ne ba wanda zai yi waje ya aje sai dai wanda ya riga ya zo waje in ya fita saboda larura in ya dawo fa huwa auladi shine mafi cancantar gare wajen amma mutum bai zo ba ya tura a tsare masa waje to wannan ba a yi wannan ba a yi wanda ya ce zai zo ya yi shimfiɗa ya tafi harkokinsa wannan ba za a ce masa ya riga zuwa ba wannan ya tsara waje kenan amma wanda yake ya zo har ya yi tahiyatul masjid saboda haka ya zo ya samu wannan wajen larura ta sanya shi ya fita to idan ya dawo shi ne auladi kuma idan dai akwai farar in akwai dama to a buɗa in ko babu dama kada a buɗa يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا إذا أكشف كبودا أشكي مجلس كبودا شين أنا بسال الله لسنا كتشوا لينوا بأيدي إخوانكم في توسسا جهنا يوم وانكو إذا يوم وانكو سك كاو هنون سك أن تبودا مس شجع كبودا مس با أنا كاو بسيك سيك قمبو بذا أشجع لا تو أمان أرجع أنشكا كم عند ذا أزوا أسام متنيسي سلا بابو نسوا to wannan shiga cikin haƙƙin bayin Allah ne waɗanda suka riga zuwa suna da haƙƙi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mutane sun san falalar da ke cikin sahun farko sannan ba za su samu ba sai idan sun yi ƙuri'a da sun yi ƙuri'a ma'ana idan suka yi ƙuri'a kowa ya samu rabansa kenan saboda haka yana da wannan haƙƙin kada a takura masa dan haka a kula da wannan wato wannan hali ne ka so ma dan uwanka abinda zaka so ma kanka haka ake so na'am bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا عسل ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم
Allah jalla wa ala yace ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah baya kasancewa ga mutanen Madina wa man hawlahum min al-a'rab da wadanda suke kewaye da su daga wato larabawan kauye sune banu aslam da banu ghifar da juhaina da muzaina da ashja sune wadanda suke kusa da Madina suke kewaye da su baya kasancewa gare su an ya tahallafu an rasulillah su doke wato su noke su kifuta jihadi su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da wato ya fita ya nemi su fito domin yaki fi sabilillah wala yarghabu bi anfusihim an nafsi kuma baya kamata baya kasancewa a gare su su wato fifita su so kansu akan annabi sallallahu fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam wato su fifita ma kansu zama yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya bijirar wato ya bijirar da kansa ga hadari su so kansu kan wani cuta ya same su amma su gwammace cuta ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baya kasancewa a gare su shi haka zalika wannan hanin da aka yi musu na wato su zauna su ki fita an yi ne bi annahum la yusibuhum zama'un saboda babu wani kishi da zai same su wala nasabun ba wata wahala da za ta same su wala mahmasatun wala yunwa da za ta same su fi sabilillahi akan tafarkin jihadi fi sabilillahi wala yaqauna mawti'an kuma ba za su tabbata ka wani waje ba wajen takawa yaghidul kufara da yake bata makafirai wato ba za su kai wani hari wanda za su yi makafirai barna ba wala yaqauna wala yanaluna min aduwin nailan kuma ba za su taba samun wani abun samu ba daga abokin gaba shine su samu wata ganima ko su samu wata ko su samu wato wani gibi ko wata barna da za su yi makafirai abokan gaban su illa kutiba lahum bihi amalu salih face Allah ya rubuta musu kyakkyawan aiki da wannan abun da aka kidaya shine ko kishirwa ko yunwa ko wahala ko wani wato nasara da za su samu akan kafirai ko wani waje ma da za su taka daga cikin kasashen kafirai su kai musu hari wannan abun Allah zai rubuta musu kyakkyawan aiki to tunda ko Allah zai rubuta musu kyakkyawan aiki dan me za su noke su kifuta jihadi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan me za su so kansu fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin lalle Allah baya tuzar taladan al muhsinin masu kyautatawa wannan ayar ta zo da sigar korewa ne wato baya kasancewa a gare su ai ma'ana wato ba abu ne mai yiwuwa ba wannan shine uslubin da larabawa suke ce ma uslubin lamul juhudi lam ta musu wato ta kore abinda afkuwarsa ma wato ana suranta cewa ba abu ne mai yiwuwa ba ai wato ba abu ne mai yiwuwa ba ga ƴan Madina saboda garin Madina shine garin da aka gina shi bisa imani garin musulunci da waɗanda suke kewaye da Madina daga cikin larabawan daji domin saboda larabawan ƙauye da suke kewaye da Madina sun fi kusanta ya zuwa ga tarbiyar addinin musulunci bisa wanda suke nesa da ita saboda wanda yake kusa da abu ana bashi hukuncinsa kusancinsu da Madina ya wajabta musu kan cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su fita jihadi su ma ya ayyana akan su wato baya kasancewa ga waɗannan saboda abinda halinsu yake na musulunci da tarbiya a ce sun ki fita jihadi sun ki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita jihadi wato ta yaya za a yi su da suka san kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita jihadi su kuma suna zaune a gida ai ba zai yiwu ba tarbiyar imani ba za ta yiwu ba a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hadari kai kana zaune a gidanka kana cikin aminci yaushe hankalinka zai kwanta in akwai imani a cikin nan akwai kissar Abu Haytham al-Ansari wanda Ibn Ishaq ya kawo a cikin sira ambatonta ya zo a cikin Sahih Muslim amma ba da cikakken ambaton kissar ba Abu Haytham al-Ansari shine wanda yayin da ake shine yana daga cikin wanda munafikai suka aibata shi da ya kawo sadakar sa'i guda da ake kawo sadaka alladina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqat ayi da ta gabata da muka ambata yayin da Abdurrahman ibn Auf ya kawo dukiya mai yawa shi kuma wani daga cikin al-ansar sai ya kawo sa'i guda kwano guda shine sadakar da ya kawo aka ce mai Allah zai da sa'inka inji munafikai to Abu Haytham ne Abu Haytham ya dawo daga bai fita yakin Tabuk ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya dawo gida yana da matansa guda biyu kyawawa dukkaninsu kowace daga ciki ta shirya rumfarta ta yayyafa ruwan sanyi a cikin rumfar an share yanda za a shiga mutum ya ji iska ta inuwa dan san al-arish rumfa ce da ake yi da ganyen dabino wanda aka yayyafa mata ruwa sai ka ce air condition shi yasa irin wannan fankar nan ta waje kaga a ciki ana sa ganye a ciki wanda ruwa zai rinka shiga ta ciki sai ta rinka kawo iska mai sanyi to irin wannan ne to lokacin tsananin zafi sun shirya masa abinci sun shirya masa ruwan sanyi da yake da rane ne babu zancen yau wuni na ne yau kwana na ne inda yake so ya shiga sai yana ganin wannan ya tsaya sai ya tuno da zafin da ya fito daga cikinsa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan zafin da shi da sahabbansa ni kuma gani kyawawan mata da sanyi da ruwan sanyi da abinci mai daɗi da sai yanda na zaba zan shiga, amma ga halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki. Taya za a yi naji dadin wannan ga halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki? Yace wallahi ba zan shiga ba. Yace musu ku je ku yi min shirin abinda zan hawo in je in riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hutun da bai yi ba kenan. Yace ku shirya min taguwa ta, aka shirya masa raƙuminsa ya fita ya tafi Tabuk. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a Tabuk sai aka ga kawalwainiya tana ɗiban wani kamar daga nesa kamar mutum kamar ba mutum ba. Fari haka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kun Aba Haythama. Ka zama Abu Haythama, sai ku gashi Abu Haythama ne. Sai sabai suka ce wallahi ya Rasulullah Abu Haythama ne. Sai gashi kuwa shine Abu Haythama ya zo ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a, ya nema masa gafara Allah akan jinkirin da ya bai fito ba. To shine Allah yake cewa baya kamata ga ahli, baya kasancewa, ba baya kamata ba, ai ba abin kamata bane, ba zai yiwu bane, wato ba abu ne mai yiwuwa ba ga ahlul Madina su zamanto haka. To sannan Allah ya faɗi dalilin da yasa hakan ba zai yiwu ba. Yace saboda idan suka fita jihadi da abinda suka yi da niyyar ibada, da abinda ma suka yi ba da niyyar ibada ba, ibada ne, lada Allah zai ba su. Domin jin kishirwa, idan ka ji kishirwa kana cikin tafiya, ba lallai ka tuno kan cewa kai a cikin wannan kishirwar da naji a cikin ibada na samu, Allah ka bani lada. Ko baka nemi Allah ya baka lada ba, wannan kishirwar da kaji Allah zai rubuta maka lada. Kaji yunwa, ko baka ce ai baka halarto cewa ibada ka fito ba, tunda ka fito ibadan ne, Allah zai baka lada. Ka sha wata wahala, wahala ta yi wahala, ba sai ka tuno cewa a cikin ibada kake ba, balantana Allah ya baka lada. Haka ma'anar wala yaquna mawqi'an yaghidul kuffara, ba za su taka wani wurin takawa ba, ma'ana ko da kafa ko da dabba su taka wato kasar abokan gaba. Saboda dukkan yayin da abokan gaba ka shigo cikin inda yake sultanin sa yake, to tamkar ka ci shi da yaki ne, har ka shigo cikin kasarsa da rundunar sojojinka ka taka har kai camp a wajen, to tamkar ka ci shi da yaki. To idan ma wannan abun idan suka yi, su ma Allah zai rubuta musu kyakkyawan lada, ko kuma su samu ganima, wala yanaluna min aduwin nailan, su samu wani abin samu daga abokin gaba, shine ko su samu ganima, ko su samu nasara, abokan gaba su gudu su juya musu baya, ko su ma jefu su kai musu hari da za su jefa razani a cikin zukatan abokan gaba. Duk wannan aiki ne Allah illa kutiba lahum bihi amalun salih, sai an rubuta musu kyakkyawan aiki da shi. Shi yasa dukkan wata idan mutum ya fita cikin jihadi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda ya kai shi kyakkyawan aiki. Yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar aiki a cikin goman farko na Dhulhijja, yace babu ranakun da al'amalu salih aiki ya fi soyuwa ga Allah kuma ya fi alkhairi bisa kwanakin goman Dhulhijja, sai mutumin da ya fita jihadi da dukiyarsa da ƴaƴansa bai dawo da komai ba, da dukiyarsa da kansa bai dawo da komai ba. Domin yayin da mutum ya fita jihadi a cikin ibada yake, komai naka ibada ne, da wanda ya yi maksudin ibada da ma wanda bai maksudin ibada ba, kaga da hatta yunwa da kishirwa da ya ji ibada ce. Ana kawo hadisi sai dai bai inganta ba, cewa nomu sa'imi ibada, baccin mai azumi ibada ne, amma hadisin bai inganta ba. To irin wannan ne, wato hatta baccin masu jihadi din suka fita a cikin ibada suke. To tunda ku haka ne, ta yaya za a yi muminai suke fita su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita? Wajen walayar da bubi anfusihim an nafsi, wato ta yaya za a yi su so kansu su kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin tsanani, su kuma su fifita ma kansu hutu? Taya za a yi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wahala, ko kuma kuna cikin tsanani, ko kuma kuna cikin sauki? To shine yanda Abu Haythama yayi, ai ba zai yiwu ba irin wannan. Wannan akan fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni sahabbai, ya umarni mu'minai su fita tare da shi, domin ta ayyana. Kuma wannan ayar hukuncinta yana nan yayin da duk amirul mu'minina na musulmi yayi umarni gare su da su fita tare da shi, domin yaƙi dan ba da kariya ga addinin musulunci. Yayin da jihadi ya zamanto fardu ain, to baya kamata ga wani yayi tahallufi, ga wani ya zauna a baya yake fita. To sannan Allah ta'ala yace wala yunfiquna nafaqa, yace inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, Allah baya tozarta ladan masu ihsani. wato baya tozar saladan waɗannan waɗanda wato suke fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa lokewa ba sa dakirewa ba sa fifita san kansu akan san annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zamanto su sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba za su yi shi ba to wannan ihsani ne masu yin haka suna daga cikin al-muhsinun kuma mun san ihsani shine mataki na uku akan darajojin addinin musulunci daraja ta farko al-islam daraja ta biyu al-iman daraja ta uku al-ihsan shine matakin wato ka bauta ma Allah tamkar kana ganin sa in baka ganin sa shi yana ganin ka to jihadi yana daga cikin ihsani duk da rai baya san sa duk da yake akwai zubar da jini a ciki akwai tashin hankali a cikin jihadi akwai barnatar da dukiya a cikin jihadi amma alkhairin da ke cikin sa yafi sharrin da ke ciki shi yasa Allah ya kira shi al-ihsan kuma ya kira masu yin sa al-muhsinun saboda abin da ya kunsa na wato maslaha mai girma babban maslaha shine tabbatar da addini domin abin da zai tabbatar da addini da abin da zai sanya dukkan waɗanda suke sukan dukkan wanda suke shirin yaki da addini kada sai wato su sake lissafi kafin su taba addinin to wannan ku maslaha ce babba to jihadi shine ke tabbatar ma da addinin musulunci wannan kurjin saboda haka ihsani ne dan haka Allah yace baya tozar taladan masu ihsani saboda ihsanin su da suka yi sannan Allah yace wala yunfiquna nafaqatan sadiratan wala kabira kuma ba sa ciyar da wata wato ciyarwa wato ba sa bada dukiyar su ba sa bada wata dukiya daga cikin dukiyar su sadiratan ko kankanuwa wala kabiratan ko babba kankanuwa ko da wato dabino ne suka bayar sadaka wala yaqta'una wadiyan kuma ba sa keta wani kwari alwadi asalin sa shine hanya dake tsakanin duwatsu inda ruwa yake gangara yake bi kun san idan an yi ruwa zai rinka gangarowa daga kan dutse to hanyar da ruwa zai bi ya kwarare nan ake ce mawadi to sai kuma ake amfani da shi ga kasa ma baki daya wanda take inganta ga mutane su tafiya akai wato ba sa bin wata hanya wala yaqtauna wajiyan ba sa bin wata hanya illa kutiba lahum face Allah madaukakin sarki ya rubuta musu wannan shine ladan shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabbai da aka tafi yakin Uhud yace inna bil madinati la rijala a madina akwai waɗansu mutane ma qata'tum wadiyan wa ma salaktum fajjan ba ku keta wani hanya tsakanin tsaunuka ba ba ku kuma keta ba ku kuma ketare wani wadi ba illa sharakukum fil ajr face sun yi tarayya da ku a cikin lada habasahumul uzr uzri ne wato ya rike su hudu uzri ne ya tsare su wato in dai suka duk wata hanya da suka bi Allah duk wata hanya da suka bi yayin da suke tafiya jihadi za a rubuta musu lada ma'ana kowane taki kenan idan suke kowane tattaki da suke mai zuwa masallaci ma an rubuta masa ballantana wanda ya fita jihadi kuma shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya fita daga gidansa ya zuwa ga masallaci daga cikin masallatan Allah domin wani ilimi da zai koya ko zai bayar sai Allah madaukakin sarki ya rubuta masa lada daga kowane taki da yake domin yana cikin jihadi a tafarkin Allah kuma Allah zai rubuta masa lada da kowane taki da yake kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk kafar da ta yi kura a tafarkin Allah wato a fita domin daukaka addinin Allah to Allah ya haramta mu wannan kafar ta kono a cikin wuta wannan kafar ba za ta kono a cikin wutar jahannama ba wannan duk yana daga cikin alkhairi babba dake cikin jihadi fi sabilillah liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun domin Allah ya sakanta musu da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa wato shine bi an yalhaqa amalahumul adna bil a'la fil jazaa'i mukafa'atan li sa'ihim wa tawfiran li ajrihim wato Allah madaukakin sarki ya sadar da mafi kaskancin abinda suka aikata da mafi girma domin Allah madaukakin sarki ya saka ya musu sakayya akan kokarin da suka yi da kuma ya cika musu ladan su wato mafi kanancin aikin sai Allah ya hada shi da mafi girma wato idan abinda mutum ya bayar sai wato dabino ne guda daya to Allah sai ya rubanya shi da mafi girman abinda ake bayarwa na sadaka sai ya ce wannan dabinon guda daya a mafi girman wannan sadakar ladan sai saboda haka ladan wanda yayi jihadi sadakar wanda yayi jihadi wanda yake jihadi ba kamar sadakar wanda yake baya jihadi bace tafiyar wanda yake jihadi ba kamar tafiyar wanda baya jihadi bace dukkan wani aiki sallah da zikirin wanda yake jihadi ba kamar wanda yake ba kamar wanda baya jihadi bane domin su Allah zai ba su da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa ne na'am Allah yace wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa wato yayin da Allah ya saukar da wannan aya waɗannan ayoyi da suke nuna wato wajibcin zabura a fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to dan kara dauka kowa da kowa kuma fita za a yi duk a fita kowa ya zama to fardu ain akan kowa sai Allah yace wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa shi ma sai aka zo da wannan sigar talamul juhud baya kasancewa ga mu'minai su fita ga baki ɗayan su gabaki ɗayan su fita jihadi baya yuwa haka falawla nafara min kulli firqa minhum ta'ifa ina ma da daga kowace babbar jama'a ta mu'minai waɗansu daga cikin su wata jama'a daga cikin su su ne za su fita sauran kada su fita liyatafaqahu fid din akwai idmar anan wato sauran kada su fita su zauna liyatafaqahu fid din domin su sami ilimin addini wal yundiru qaumahum idza raja'u ilayhi domin su yi gargadi ga mutanen su waɗanda suka fita jihadi idza raja'u ilayhi idan suka dawo ya zuwa gare su la'allahum yahdharun la'alla wannan gargadin da suka yi musu wa'azin da suka yi musu yahdharun sa ji tsoron abin da ya wajaba su ji tsoron sa na wato iyakokin addinin Allah wannan ayar ita ce ta nuna jihadi fardu kifaya idan waɗansu suka yi shikenan Allah ya ce ba zai yi duk mu'mine gabaki ɗaya duk su fita ba in aka fita gabaki ɗaya akwai sauran masalih na al'umma waye zai kula da su to daga kowace jama'a alfirqa abinda ake nufi da alfirqa shine jama'a mai yawa da wani abu ya hada su kamar kabila kamar wani taro wato kenan koyaushe idan musulmi suka taru ko da in musulmi suka zamanto a hada suke jama'a guda da shugabanci guda ko kabila ce guda ko wani taro ne guda to a duba a gani abubuwa na maslaha a kasa shi waɗansu su yi wannan waɗansu su yi wannan to daga cikin waɗanda za su tsaya su ba za su fita jihadi ba a samu waɗanda su za su zauna ne li yatafaqahu fid din domin su san sanin domin su samu sanin addini al-fiqh yatafaqahu da wannan at-tafaqquh an same shi ne daga al-fiqh Al-fiqh abinda ake nufinsa shine fahimtar abinda yake mai wahalar a gane shi daga faqiha ne faqiha abinda yake wahalar a gane shi in ka fahimce shi za a ce wannan faqihahu ya fahimce shi fa huwa bayafqahuhu fa huwa faqihun idan kuma ya zamanto har abin ya zamanto masa dabi'a ya riga ya gama gane shi har an sifanta shi da wanda yake sifantuwa da fahimtar wannan to shine ake ce mafaqih daga faqaha aisaran fiqhu lahu sajiya fiqhu ya zama to dabi'a a gare shi abinda yasa ba a ce ilimi ba saboda fiqhu yafi ilimi dan fiqhu shine ilimin amma ilimin abinda da wuya ake sanin sa ake samun sa shi yasa kaga Allah yace dangane da tasbihun da tasbihi na dabbobi yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu face yana tasbihi da godiya ga Allah sai dai ba kwa gane tasbihin su kaga sai aka ce ba kwa ganewa dan yaushe zaka san tasbihin tsakuwa tasbihin tsuntsu tasbihin dawaki tasbihin duwatsu yayin da suke wanda suke da Annabi Dawud Annabi Dawud suna yin tasbihi tare da shi yana yi zaka ji suna yi tare da shi malaman ahlul kitab da basu fahimci wannan ba sai suka ce ai ga wato amsa kowa ne na duwatsu to amsa kowa duwatsu ne wai shine dan su kansu a cikin littafin su dan akwai zabura tasu zalms wanda yake a cikin littafin su kuma a ciki ana bayanin yanda annabi Dawud yake da zaki murya yanda idan yana karantawa sai a rinka jin duwatsu ma suna yi wai sai suka ce ai amsa kowa ne na duwatsu to da tsuntsaye fa su ma amsa kowa suke yi suna da tasbihi ne amma walakin la tafqahuna tasbihahum ba za ku fahimta ba za ku samu wannan sanin ba to ilimin addini an kamanta shi da wannan abinda sai kai bincike mai zurfi zaka san shi shi yasa malaman suka karanta suka fassara shi da al-ilmu bil ahkami shar'iyya al-amaliyya min adillatiha at-tafsiliyya bil ijtihad ilimi da wato hukunce hukunce na shari'a waɗanda suke na aiki ne daga dalilai waɗanda suke dalilan rarrababbun dalilai ta fuskar ijtihadi shine abinda ka sani kai amfani da abinda ka sani zuwa ga abinda aka bayyana dalilinsa ka san hukuncinsa kai amfani da wannan dalilin zuwa ga abinda ba a bayyana hukuncinsa ba ka gano mai hukuncinsa ta hanyar abinda ya kama da juna ka ba su hukunci daya abinda suke sabani da juna ka ba su hukunci masu sabawa shine ilimin fiqhu to daga cikin waɗanda za su zauna kada su fita akwai wanda za su san ilimin fiqhun addini wani fassarar da aka yi shine falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wato daga kowace jama'a a samu masu fita daga cikin waɗanda za su fita din har waɗanda za su fita liyatafaqahu fid-din duk wannan yana daga cikin wato yalwar harshen larabci zaka idan haka ne aka kyale ayar a amfani da fitna basira ta balarabi ya iya takdirin kowace ma'ana wato za a iya cewar waɗansu su ki fita su zauna domin su san ilimi kuma za a iya ɗaukan ma'anar waɗansu su fita don jihadi waɗansu su fita don neman ilimi dukkan ayar tana ɗaukan wannan domin daga cikin neman ilimi ya nuna akwai neman ilimin da ba za ka same shi ba in ka zauna a gida sai ka yi tafiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokaci zai zo da mutane za su rinka bugun wato hantar raƙuma domin tafiya kun san bugun hantar raƙumi wato kana kan raƙumi ka rinka dukan cikinsa da likkafa don ya tafiya wato mutane za su rinka tafiya akan raƙuma domin neman ilimi fala yajiduna aliman a'lama min alimil madina ba za su samu malami da yafi ilimi ba daga malamin madina shine aka fassara wannan hadisin da maliku rahmatullahi alayhi domin shine wanda aka rinka zuwa daga ko'ina duniyar musulmi ana neman ilimi wajensa daga ko'ina wani mutum ya zo daga Iraq ya tambayoyi 40 ya tambayi Imam Malik daga ciki wanda ya amsa masa ba su kai 10 ba ya ce kai ne Malikun ko ya ce eh shi ne ya ce tun daga Iraq na taho kai ake maganarka sannan zo in tambaye ka duk ka ce baka sani ba ya ce eh ka zo ka je ka koma ya ce me zan gaya wa mutane na an na koma ya ce ka je ka gaya musu cewa na samu Maliku na tambaye shi Maliku bai sani ba to wannan ishara ne ga cewa daga cikin ilimi akwai wanda sai an niki gari an yi tafiya domin neman saninsa kuma shine wanda wato Abu Darda da ɗalibi ya zo masa ya zai masa tambaya ya ce me ka zo nema ya ce na zo neman ilimi ne sai ya karanta masa hadisi da yake cewa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innal mala'ika latadau ajnihatiha li talibil ilm ridan lima yatluf da mala'iku suna sassaukar da wato fukafukansu wato suna yin tawali'u ga ɗalibin ilimi saboda nuna yarda ga abin da yake fita yana nema ya masa albishir ne ya ce abin da ya sa na gaya maka wannan don ka san irin muhimmancin abin da ka zo nema na neman ilimi saboda haka wannan ayar ta nuna muhimmancin fita domin neman ilimi da kuma cewa tana daga cikin maslaha mafi girma ta al'umma wanda da shi ne ake tsare martabar addini domin idan an yi yaƙi an rusa ƙarfin kafirci da ya hana a shigo ƙasarsa domin mutane su kira ga addini to ba tilasta wa mutane a ce dole ku shiga addinin musulunci ba sai a kyale su an dai kawar da abin da ya yi ma musulunci wato kidiya ya ma musulunci togaciya ga barin yaduwa shine karfin kafirci an kawar da shi dai ana ai wa'azi to abinda zai tabbatar da addini shine wannan waɗannan waɗanda suke fita su kuma su je su karantar da mutane addini shi yasa garuruwan da aka bude Iraq sayyidina Umar ya kafa garin Basra aka kafa masallaci ya tura sahabbai daga cikin su da Abu Musa al-Ash'ari da ya zo wajen sayyidina Umar yace me kake yi yace ya amiral mu'minin ni dai kullun bayan sallah asuba zan tsara tare da mutane in karanta musu aya 10 ta alqur'ani kowa in karanta masa yabiya har sai ya santa da haka nake karantar da su yace wannan shine zatona da kai da haka aka yada alqur'ani da haka ma sai larabci ya bi wayannan kasashe suka zama to kasashen larabawa Syria ba larabci suke ba aramaic suke yi yaren da aka rubuta a injila da shi suka koma larabawa Masar yaren kiftiya suke yi yaren fara'ina suka koma larabawa Tunis yaren barbari suke yi da su Algeria barbars ne suka Tunis kuwa Roma wato yaren Rome suke yi domin Carthage ce kun karanta wanda suke karanta suka karanta tarihi ai sun san Carthage Rome ka abin nan Tunis Carthage ce dukkaninsu ba larabawa bane amma da musulunci yaje saboda wannan ilimi na addini da wanda suka fita suka san shi suka yada shi sai aka tabbatar da addini da aka ake tabbatar da addini shi yasa yayin da sauran dauloli suka yi rauni sai karfin sojan babu karfin ilimi musulunci bai tabbata da karfin su ba yanzu kamar al-muwahhidun al-muwahhidun da suka shiga cikin Andalus da yaki sun ci nasara da karfin soja amma saboda rashin ilimi da rashin malamai daular tasu bata wanzu ba sabanin lokacin da Banu Umayya suka shiga Andalus da yake an ba abin da malamai da ilimi sai Allah ya tabbatar da daular su har sai shekaru masu yawa to dan haka wannan ishara ne ga yadda musulunci yake yaduwa idan an yi amfani da karfin soja domin a rusa waɗanda suka a rusa karfin daula da karfin siyasa na kafirci to abinda kuma zai rusa karfin kafirci a cikin zukata shine ilimi da ilimi sai a rusa karfin kafirci kuma wannan ayar dalili ce akan cewar banda ilimin fiqhu na addini ilimin duk abinda zai tabbatar da maslaha na al'umma shima fardu kifaya ne kamar yadda malamai na musulunci suka ce Imam Nawawi ya kamata in karanta muku wannan magana ta Imam Nawawi da yayi akan sha'anin neman ilimin likita Imam Nawawi a cikin Rawdatu Talibin daya daga cikin manyan littafan a fiqhun Shafi'iyya yace daga cikin ilimi na ba na addini ba na zamani wato na hankali akwai waɗanda suke wajibi ne akan al'umma baki daya shine abin da ake cewa fardu kifaya yace kamar ilimin likitanci da kuma dukkan abin da zai sa mutum ya samu wannan ilimin to fardu kifaya ne yace Imam Al-Ghazali yace ba abu ne wanda yake abinda ba za ka iya ba abu ne wanda yake fahimtar sa take da wahala ba ka gane cewar ilimin likitanci da ilimin lissafi mathematics suna daga cikin fannoni ilimi da suke fardu kifaya akan al'umma baki daya domin sana'a da wato kasuwanci waɗanda suke dole ne a cikin rayuwar ɗan adam kamar noma wajibi ne alal kifaya wato fardu kifaya ne akan al'umma baki daya to idan ko waɗannan fardu kifaya ne to ilimin likitanci da ilimin lissafi su suka fi cancanta su zama fardu kifaya bisa ilimin noma da ilimin kasuwanci da ilimin sana'a intaha karshen maganar Imam Nawawi ke jin a cikin Rawdatu Talibin to wannan shine matsayin malaman musulunci kuma abinda wannan ayar take nunawa kenan domin ya nuna jihadi fardu kifaya ne saboda maslahar al'umma ne baki dai kuma zai yi kowa ya da kowa ya je yayi ba kamar yanda neman ilimi shi ma fardu kifaya ne baya ayyana sai idan ya zamanto ba za ka yi wani abu ba sai da wannan ilimin to ilimin wannan abin ya ayyana a kanka amma ya zamanto rarar ilimi wanda za ka tsare wato kafa ta tarbiyyar al'umma wannan fardu kifaya ne domin kamar yanda ake bukatar a cikin al'umma a samu mayaka da zasu kare al'umma haka ake bukatar a samu malamai da zasu kare al'umma daga sharrin kafirci yazo ya mamaye ta shi yasa sai ayar ta yi isharar ga wajibin su ga wato ga wazifar su yace wali liyatafaqahu fi din wali yundiru qaumahu domin su yi inzar al-inzar shine gargadi ba ambaci bishara ba domin idan aka yi inzar bishara za ta biyo baya in aka yi gargadi bishara za ta biyo baya da kuma nuna kan cewa shine farkon abin da ake bukata domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi abin da na hane ku ku guje shi gabaki daya abin da ku na umarce shi ku yi gurgurdan iko farkon abu a nisanci abin da Allah baya so shi yasa sai Allah ya faɗa abin da yake shine mafi muhimmanci shine a sa al'umma su guje abin da Allah baya so wato kenan muhimmar malami a cikin ilimi shine yayi gargadi kamar yadda Shehu Abdullahi yake faɗa a cikin tafsirinsa liyastaqima wa yuqima shi akan kansa ya daidaita ma'ana yayi aiki da ilimin wa yuqima kuma ya tsayar da wani ai wa yuqima ghayrahu domin ya sanya sauran al'umma su ma su bulayi ya miƙe sannan sauran mutane su ma su miƙe dan haka idan malami ya sha ilimi amma bai yi istiqama ba wato bai yi aiki da iliminsa ba ya tozarta ilimi idan malami ya san ilimi ya yi istiqama ya yi aiki da iliminsa amma ya kunshe kansa a gida baya karantarwa baya wa'azi nan ma ya tozarta ilimi bai yi aiki da iliminsa ba bai yi wazifarsa ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce liyatafaqahu su samu fiqhun addini fiqhun addini shine su san shi sannan ya zamanto musu sajiya ma'ana su yi aiki da shi sannan wali yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim su karantar la'allahum yahdharun abinda ake nufi da wato kaunar kan cewar za su ji tsoro wanda ya nuna kan cewa da ilimi ne al'umma take jin tsoron wato take iya wato take kiyaye hududallah domin kiyaye hududallah shine baka bukatar dan sanda kafin abu Allah kowa ya zamanto mai kiwon kansa al-hadar shine mutum ya zamanto mai tsantseni mai kiwon kansa wato ya shiga taitayinsa da ilimi ake shiga taitayi da wa'azi saboda haka al'ummar musulmi take al'umma ce wadda take ana bukatar karfin doka ana bukatar karfin masu tsai da doka ana bukatar hizba saboda sai ka samu waɗanda suke masu saurin kai amma gama garin mutane ɗabi'ar musulmi shine su masu kiwon kansu ne saboda albarkar karantarwar masu fiqhu a cikin addini to wannan haka al'ummar musulmi ake gina ta haka kuma take dan haka wannan ayar ta zo ta nuna ne kada a dauka cewa da ake ta magana kan jihadi a nuna kan cewa ai kamar duk al'ummar abinda ake yi kenan a'a akwai wani jihadin wanda yake shi ma mai girma ne kamar sa shine jihadi wajen neman ilimi da aiki da shi da ya hada shi a cikin al'umma Allah ya bamu rabo cikakke a cikin sa
ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yanhunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin
Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani qatilul ladina yalunakum minal kuffari ku yaki waɗanda suke kusantar ku daga cikin kafirai wal yajidu fikum ghilza kuma su ji su ɗanɗana wato kaushi daga gare ku wato su samu kaushi na hali daga gare ku kaushi a nan wajen shine tsanani wajen ɗabi'a da rashin sassauci da tsanani wajen haƙuri ku fi su haƙuri kada su ɗauka kan cewar ba wuya daga an taɓa ku ba ku da jurewa ba ku da jure ma wahala nan da nan daga an sa muku takunkumi za a gama da ku su zame ku wato masu tsananin jimiri ne wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin ku sani kuma cewa Allah yana tare da masu tsoron Allah wato wannan ayar ku tuna ta sauka ne bayan musulunci ya game jaziratul arab ya zamanto kabilun larabawa an gama da su babu sauran wanda kuma musulunci yake fuskanta sai manyan daulolin kafirai dan haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi suka maida hankalinsu akan daula ta farko ita ce rum da take da headquarter ta da take da headquarter wato bangaranta na yam dan kun san room ta kasu kashi biyu akwai bangaranta na gabas akwai bangaranta na yamma to bangaranta na gabas babban gundumar ta a cikin Sham take akwai wato suna da babban commander su shine Heraclius to su suka fara fuskanta room ta fadi a ita ce farko wanda ta fadi a shekara tun zamanin sayyidina Umar sannan daga baya Farisa sannan daga baya Iraq sannan Farisa sannan kuma aka juyo aka dawo Misra ta fadi sannan bayan ta Africa shine wato Tunisia sannan bayan ta kuma Al-Andalus musulunci ya tsallaka ya shiga cikin Europe to wannan shine yanda musulmi suka rinka makusata daga gare su suka rinka yakin su domin su kawar da barazanan su ga addinin musulunci da kauce da faduwar waɗannan dauloli Allah madaukakin sarki ya buɗe zakatan waɗanda suke ciki suka musulunta wanda basu musulunta ba kuma aka kyale su akan addinan su shi yasa tun a lokacin ya zamanto ake da Yahudawa a Yemen ake da Yahudawa a cikin Syria ake da Yahudawa a Misra hatta a Morocco akwai Yahudawa haka zalika Kirista haka suka zamanto akwai su a cikin kasashen musulmi amma ba su da karfin da za su yi ma musulunci zaman kasa ko su hada karfin su su tumbuke addinin musulunci daga bayan kasa ba su sake samun wannan damar ba to Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar yayi kira ga mu'minai kan cewar kada su zauna ba su jihadi saboda waɗanda suke kusa da su daga cikin kafirai ba za su gushe ba su nema wato musulunci zagon ƙasa don haka musulmi su daura da marar yakin su kuma su samu kaushin ɗabi'a daga gare su wato matsawar dai suna cikin halin yaƙi da su to tsakanin su da su su zamanto ashidda'u al-kuffar masu tsanani ga kafirai tsananin ta wajen ɗabi'a ne da wajen hali da kuma wajen yayin da aka gwamza to su samu musulmi ba sako-sako bane su samu musulmi ba sako-sako bane masu tsanani ne wajen haƙuri masu tsanani ne wajen yaƙi ba tare da tsoro ba ba tare da sassauci ba wannan ya hada wato tanadi domin yaƙin da kuma yayin da ake yaƙin a yi jimiri a daure a cikin wannan ayar waɗansu malamai sun ce akwai ishara ga cewar wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai sake wani yaƙin ba tare da musulmi shi yasa aka kira su kan su ɗauki wannan wazifar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka karfafa ta da cewa wa'alamu anna allaha ma'al muttaqin ku sani Allah yana tare da masu tsoron Allah dan haka in kuna nan tare da tsoron Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam baya tare da ku to Allah zai kasance tare da ku ko da bayan ransa in dai kuna kan tsoron Allah kuka fita jihadi to Allah kuwa yana tare da ku in dai kuna da takwa shi yasa sayyidina Umar yake yin wasiya ga rundunonin musulmi kan su ji tsoron Allah cewa ku ba mutane ne wanda aka san ku kuna cin nasara saboda yawa ba ko saboda karfin ku kuna cin nasara ne saboda kiyayewa ku ga iyakar Allah saboda haka kada a zo muku ta sabon waɗansu ta waɗansu su sabo a cikin ku dan haka kiyaye dokar Allah yayin da mutum ya fita cikin ibada shine abinda zai sa ibada ta samu karbuwa domin Allah zai kasance tare da shi kuma shine yake nuna kan cewa yayin da mutane suke gaba da kai akan sha'anin addini to kai ka tabbatar ka ji tsoron Allah ka kiyaye iyakar Allah in ko ba haka ba to sai Allah ya kyale kowa wato da yake kowa ya zamanto azzalimi wanda yafi gogewa a cikin wato zalincin yafi karfi yafi basira yafi shedanci sai Allah ya kyale su su ci kansu amma yayin da mutum wanda ya tsaya tare da iyakar Allah to shine zai zamanto Allah yana tare da shi sai Allah ya bashi nasara
إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا
ce wa idama unzilat suratun idan aka saukar da wata sura wato daga alqur'ani faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana daga cikin su wato munafikai akwai wanda yake cewa yake ce masahabbansa wato yana mai izgili da addini ayyukum zadatu hadhihi imana daga cikin ku wane ne wannan ayoyin suka kara wannan sura ta kara masa imani wato yana izgili saboda al'adar mu'minai shine su rinka cewa suran nan abinda Allah ya saukar ya kara mana imani kamar yanda Mu'adh ya kance ma wanda daga cikin sahabbai ta'al bina nu'minu sa'a zo mu zauna mu imani na sa'a guda wato ma'ana shi karatun alqur'ani domin karatun alqur'anin yana kara imani saboda haka kaga kamar wato abu ne wanda yake sananne a cikin musulmi kan cewa suna fada cewa karatun alqur'ani yana kara imani to in an saukar da sura munafikai daga cikin izgilin da suke yi ma mu'minai sai su kalli junan su ce to wa wannan sura ta kara mai imani wato abun ma ya zama to izgili waɗannan da suke cewa ta kara musu imani mu dai bata kara mana ba abun da suke fada kenan fa ammal ladina amanu Allah ya ce to waɗanda suka yi imani fa zadatum imana wannan surar ta kara musu imani saboda sun gaskata ta kuma Allah madaukakin sarki ya hangar da su da abin da ke cikinta na hukunce-hukunce da asraru na tsoron Allah da ganin girman Allah da sauran abubuwa wanda yake zai sanya yaqinin su ya fi yaqinin su kafin su ji wannan sura wahum yastabshirun kuma su wato suna yin bishara da saukar wannan sura wato suna farin ciki suna jin dadi suna yin farin ciki da abin da Allah ya faɗa a ciki domin sun ji gashi Allah ya ce tana ƙara imani kuma sun ji imanin nasu ya ƙaru babu kamar wannan a irin jin dadin zuci wanda zai nuna wa mutum kan cewa zai nuna ma mutum yaqini akan wato gaskiyar abin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ƙarfin gwiwa akan wato a gaskata alƙawarin Allah jalla wa ala wa amma alladhina fi qulubihim marad amma waɗanda zukat akwai cuta a cikin zukatansu wato shine kafirci ma'ana cutar anan wajen shine kafirci na munafinci fazadatuhum rijisan ila rijisihim sai ta kara musu dauda akan daudansu ta kara musu kafirci akan kafircinsu domin yayin da suke sun riga sun yi kafirci kuma suka yi izgili da cewa surar tana kara imani kaga izgili da alqur'ani kafirci ne saboda haka alqur'ani yana sauka suna da kafirci akan kafircinsu saboda haka zuciyar sai ya zamanto cewa ta kara ke kasa bayan ke kasarta fazadatuhum rijsan ila rijsihim wamatu wa hum kafirun kuma su mutu alhali suna kafirai saboda haka wato maimakon su tuba sai ya zamanto Allah madaukakin sarki yayi musu khatama da mummunan karshe sun mutu alhali suna kafirai Allah ya kiyashe mu wannan ya tabbatar mana da ƙarin imani da kuma kan cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo ƙarin imani shine karatun alqur'ani imani yana ƙaruwa imani ba darajarsa ɗaya ba duk da yake asalinsa sani ne amma shi kansa sani hawa-hawa ne kai ka san imanin sayyidina abubakar ba za a kwatanta shi da imanin wani a cikin al'ummar ba kai ka san wannan baka ko shakka akan wannan kuma kai ka san imanin sabbai ba za a kamanta shi tare da imanin sauran mutane ba kai ka san Abu Haitama da ya zo ya ga an bujire masa ga mata kyawawa ga jin daɗi ya watsar bai shiga ba ko ruwan bai sha ba ya kama hanyar tabuka ya tafi cikin zafi shi kadai a hanya wadda take mafaza tafiya ta kwanaki sama da 20 shi kadai babu wani tare da shi kai ka san imaninsa ba kamar imaninka bane saboda haka imani hawa-hawa ne abinda yake daga cikin abinda yake kara shi karatun alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake kara masa sahabbai imani da karatun alqur'ani ya karanta musu shi su ji a cikin sallah ya karanta musu shi a hudu ba wata hudu ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya karatun alqur'ani ce ya karanta musu shi a cikin darasi ya tsawaya karanta musu kamar yanda suke cewa yana koya mana tashahudi kamar yanda yake koya mana sura ta alqur'ani ya zaunar da su yana karanta yana faɗa suna faɗa yana biya suna biya yana faɗa musu suna faɗa ana faɗa muna faɗa to dukkaninsu hanyoyi ne da alqur'ani yake ƙara masa sahabbai imani a cikin sallah a lokacin wa'azi na hutuba da kuma lokacin koyar da shi to dan haka in muna son ƙarin imani sai daga cikin hanyoyin da zamu bi na ƙarin imani shine mu lizinci alqur'ani yawan jin tafsirin alqur'ani da yawan saurarinsa ma a cikin kaset ka rinka jin tilawarsa, da yawan jinsa a cikin sallah, da yawan karatunsa a cikin sallah, duk wannan yana sanya mutum imaninsa ya karu da alkur'ani. Amma miftahin wannan tadabburi, tunani mai zurfi a cikin sanin ma'anarsa, saboda haka ai kokarin sanin ma'anar alkur'ani. Kafirai kuwa munafikai ku alal aks, su alkur'ani kara musu kafirci yake akan kafircinsu, saboda za su yi sabo yayin da suka ji shi, wannan sabon sai da kara nisantar da su a cikin kafirci. Sannan Allah ta'ala ya ce, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. To kuma ba za su duba bane, ba za su duba bane su gani cewa su ana yi musu ana fitinar su. Fitina a nan wajen ma'anarsa ibtila'i, wato ana yi musu jarabawa da cututtuka da tsanance-tsanance, ko kuma da tona musu asiri, yanda asirinsu zai tonu, wanda yake wannan jarabawa ce, suna ganin sun sha, su ga Allah ya tona asirinsu, abinda suka ɓoye suka faɗa, su ga Allah ya fallasa su. Wannan fallasawar fitina ce, musiba ce. To ba sa gani Allah yana fitinar su, fi kulli amin, a kowace shekara, marratan aw marrataini, ko sau ɗaya ko sau biyu, wato ana maimaita ibtila'in a gare su. Thumma la yatubuna, amma duk da haka sannan su ba sa tuba daga munafincin su. Wala hum yadhakkarun, sannan kuma ba sa wa'aztuwa, wato wace irin zuciya ke gare su. A cikin wannan akwai da ƙara janyo su zuwa ga addini, cewa ba za su ji tsoro ba, cewar duk wato musiba ba ta ƙara musu komai sai ke kasa zuciya, wanda ita amfanin musiba ita ce ta sanya mutum wato ya koma cikin zuciyarsa, domin ɗaya daga cikin wato shi mutum sauki baya amfanuwa a gare shi gabaki ɗaya juddadu. Allah ya baka sauki da dukkan abin da kake so ka samu, ba shi da alkhairi ga mutum, ya zamanto wani lokaci tsanani baya taɓa shi. Tsanani ya taɓa mutum yana da alkhairi, domin zai sanya shi ya koma ga kansa, ya gyara zaman wato ya gyara ma kansa sirri. Sai an taɓa shi zai san cewar a shefa shi ma akwai abubuwan da yake ba daidai ba, wannan gata ne. Allah ya mutum wannan jarabawa. To hatta kafirai, hatta munafikai su ma ane musu wannan, domin Allah maɗaukakin sarki shi ne ya san zuciya, shi ne ya san abin da zai buɗe ta gaskiya ta shiga cikinta. Daga cikin abin da yake sanya gaskiya ta shiga cikin zuciya shi ne a jarabci mutum da tsanani. To idan aka jarabci mutum da tsanani, wani lokacin wannan lokacin shi ne zai sanya shi ya ji wa'azi. Akwai waɗansu daga ciki da la'alla jin wannan ayar yayin da tsananin ya same su, yake haka ne fa, ashe Allah ya yi mun haka ne dan na tuba, ashe Allah ya yi mun haka ne dan na ji tsoro na wa'aztu. To sai ya zamanto wannan shi ne zai kwato shi daga wato halakar munafunci. Saboda haka a cikin wannan akwai wa'azi ga gare mu gabaki ɗaya, kan cewar yayin da musiba ta zo ma mutum, lokaci ne na ya tuba ya zuwa ga Allah, lokaci ne na ya wa'aztu. Mun so mu karasa sura har zuwa ƙarshe, amma lokaci ya ƙure, saboda haka za mu tsaya a nan. Sai gobe insha Allah mu karasa surar, sannan mu shiga sabuwar sura bi idnillah. Kafin mu tafi, alhamdulillah, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.